لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 13 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1439 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 31 ga watan 12 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala a darasi da ya gabata mun zo karshen littafin da ke bayani game da ladabba na bulaguro babi na karshe a cikin littafin shine baban da ke bayani game da haramcin bulaguron mace ita kadai ita mace da Allah ya halicce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kimanta ta ya darjanta ta mace tana da daraja tana da matsayi a addinin musulunci musulunci da ya haramta ma mace yin bulaguro ita kadai kar ta yi zaton cewa an tauye mata haƙƙinta ne Ubangiji ta'ala duk wani mai haƙƙi ya bashi haƙƙinsa haramta mata bulaguro ita kadai da musulunci yayi wannan daukaka darajarta ne da matsayinta nuna cewa tana da kima tana da martaba saboda duk wani abu wanda yake mai daraja mai kima mai martaba to akan yi nan nan da shi a kiyaye shi game da duk wani abu da zai iya gurbata shi dan a kare mutuncinta da darajarta ne aka haramta mata cewa ta yi bulaguro ita kadai dole sai da muharraminta ko kuma mijinta saboda shi muharrami inda yana kan dabi'ar shi yanda Allah ya dabi'antar da shi a matsayinsa na muni to ba zai bar wani abu ya taba mutuncin wato muharramarsa sai dai abin da zai iya faruwa ya faru yanzu misali idan wani yana nihin shashanci da mahaifiyarka ko da diyarka ko da yarka ko da kanwarka ko yar uwar mahaifiyarka ko yar uwar mahaifinka in dai kana kan dabi'arka ta mumini zaka iya kyalewa ba zaka iya kyalewa ba wannan abin da ya shahi mutunci to ko wani yazo yace zai taba lafiyarta ko zai taba dukiyarta zaka iya kyalewa ba zaka iya kyalewa to balantana wannan mijinta ne to dan haka ita mace tana da rauni mace tana da rauni matuka dan haka musulunci dan ya kare mutuncinta ya kare darajarta ya kare kimarta ya haramta mata yin bulaguro ita kadai sai da muharraminta ko kuma mijinta saboda waɗannan za su iya bata tsaro da kariya game da duk wani abu wanda zai iya taba lafiyarta ko zai taba dukiyarta ko zai taba mutuncinta kamar yadda malam ya zo mana da hadisai waɗanda suke tabbatar mana da haramcin haka hadisi na farko hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir manzon Allah ya ce baya halatta ga duk matar da ta yi imani da Allah da ranar kiyama tusafiru masirata yawmin wa laylatin illa ma azim mahramin alaiha. Maza Allah yace ta yi bulaguran da ya kai tsawon wato yini da dare, bulaguran da ya kai tafiyar yini da dare. Maza Allah yace sai tare da muharramin ta wanda zai kula da ita. Ita wannan riwaya ta kayyade cewa bulaguran yini da dare, tare da cewa akwai riwayoyi da dama waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata riwayar ta iyakance bulaguran da yake kwana uku, wata riwayar bulaguro na kwana biyu, wata riwayar bulaguran yini da dare kamar yadda yake cikin wannan hadisi, wata riwayar wato bulaguran yini kadai, wata riwayar bulaguran dare kadai, wata riwayar bulaguro wanda yake wato na mil wato kaman farsaki. Akwai riwaya da ta zo kuma mutlaka cewa kawai in dai bulaguro ne baya halatta ga duk matar da ta yi imani da Allah da ranar kiyama, ta yi bulaguro ba tare da muharrami ba ko mijinta. Don haka dukkan waɗannan riwayu da suka zo, da wadda ta iyakance tafiyar kwana uku, da wadda ta iyakance tafiyar kwana biyu, da wadda ta iyakance wato tafiyar yini da kwana da sauransu, dukkansu malamai sun dora su akan waccan riwaya wadda ta zo mutlaka akan cewa in dai bulaguro ne baya halatta ga duk matar da ta yi imani da Allah da ranar kiyama, ta yi bulaguro ba tare da muharrami ko mijinta. Don haka waɗannan wato sabani da aka samu na riwaya an samu ya faru ne a sababin masu tambaya. Wani ya yi tambaya manzon Allah ya kayyade masa da kwana uku, wani ya yi tambaya an iyakance masa kwana biyu. A ƙarshe manzon Allah ya ce in dai bulaguro ne baya halatta ga duk matar da ta yi imani da Allah da ranar kiyama ta yi ba tare da muharrami ko mijinta. Don haka dai a taƙaice, in aka ce bulaguro to a shar'ance ba shi da wata iyaka, kamar yadda wasu malamai suka kayyade cewa kasarin sallah baya halatta sai mutum ya yi bulaguran da ya kai mil 48. Mil 48 shi ne yake ba da kilometer 82 da metr 600 da 'yan kai. Wasu malamai sun kayyade cewa sai in tafiya ta kai kilo 82 ko ka ce da uku, sannan ya halatta suka ce mutum ya yi kasarin sallah kamar daga nan zuwa mata mai. To amma babu nassi na hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya iyakance adadin kiloluwa na tafiya. Don haka malamai suka ce dole a dawo ga al'ada, duk tafiyar da za a iya kiranta bulaguro to ya halatta mutum ya yi kasarin sallah, kuma ya halatta mutum ya ajiye azumi ko mun kankantarta. Kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya fita bulaguro, kamar yadda Anas ibn Malik Allah ya kara masa yadda ya rawaito cewa manzon Allah idan ya fita bulaguro wato farsaki biyu ko farsaki uku, a wata riwaya mil uku, manzon Allah yakan yi kasarin sallah. Mil uku ko gaba ɗayan shi baya wuce kilo 5. Don haka dai a taƙaice, duk tafiyar da za a kiraye ta bulaguro to baya halatta mace mumina ta yi wannan tafiya sai da muharrami ko mijinta. Shi ne muka ce idan mu a nan da magaran mutumin da ya tafi murya za mu iya cewa ya yi bulaguro zuwa murya, to baya halatta mace mumina ta tafi murya ba tare da muharrami ko kuma mijinta. An gane ku? Amma in za mu iya cewa mutumin da ya tafi murya ya tafi unguwa, to wannan kuma yana halatta ta yi, kuma baya halatta mutum ya yi kasarin sallah, kuma baya halatta mutum ya ajiye azumi a irin wannan tafiya. Amma in dai za a kiraye ta a matsayin bulaguro, to a nan baya halatta mace mumina ta yi wannan bulaguro, dole sai da muharraminta. An gane ku? Kenan a nan sai mu tsaya mu auna me muke faɗa ga mutumin da ya tafi murya. Bulaguro ake cewa ya yi bulaguro zuwa murya, kenan don haka kenan daidai da murya baya halatta mace mumina ta yi ba tare da muharrami ko mijinta. Kamar yadda hadisi na biyu da malam ya zo da shi a baban hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, ke cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, la yakhlu wannan rajulun bimra'atin illa wa ma'aha zu mahram. Manzon Allah ya ce kada mutum wato ya kadaita da wata mata wadda take ba muharramarsa ba, manzon Allah ya ce sai tare da muharraminta. Duk matar da ka tabbatar da ajnabiyyarka ce ba haramun kinka ba ce, to baya halatta ka kadaita da ita, dole sai da muharraminta. An gane ku? Idan aka ce kadaita, misali ka shiga gida ko ku shiga daki daga kai sai ita, ko kuma kuna cikin mota daga kai sai ita, to wannan duka kadaita ne, wannan baya halatta sai da muharraminta. Me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana wannan hani? Saboda a wata riwaya ya faɗa, manzo Allah yake cewa wato mutum bai taba kadaita da wata mata wadda take ba muharramarsa ba, manzo Allah yace face shaytani shine na uku. A duk lokacin da ka kadaita da mata wadda take ajnabiyarka, wadda take ba muharramarka ba, to ka tabbata cewa shaytani shine na uku ku yana tare da ku, kai yana jefa maka wato wasi-wasi na yin alfasha da ita a cikin zuciyarka, yana ziga ka kuma ita ma yana ziga ta. Don haka zaka ga galibin irin waɗannan fitintunu da suke kasancewa, galibi abin da yake janyo su shine kadaita. Don haka baya halatta mutum ya kadaita da matar da ba muharramarsa ba sai tare da muharrami. Sai tare da muharraminta, ko wani abokinka ne ba za ka zo ba ku tsaya tare, ko ku kai ku dubu, in dai babu muharraminta a ciki baya halatta ku kadaita da ita. Kuma ko da taron mata ne sun kai nawa baya halatta ka zo ka kadaita da ita. An gane ku? Sai dai in ya kasance misali, kamar misali a ce mace biyu ce ka zo ka kadaita da su baya halatta, ko mace uku ne ka zo ka kadaita da su baya halatta. Sai dai in ya kasance misali kamar taron mata ne an amuntu game da wata fitina, to a wannan ba laifi, kamar misali namiji ɗaya ko abin da ya kama da haka, wato game da abin da ya shafi wata shawara ko wani abu wanda ya shafi karantarwa ta addini, wannan babu laifi. Kamar yanda mata suka taru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya karantar da su, in dai kamar taron mata ne wannan in an amuntu game da fitina, to wannan ba laifi. To shine anan yace la yakhlu wannan rajulun bimra'atin illa wa ma'aha zu mahram. Manzon Allah yace kada mutum ya kadaita da wata mata, manzo Allah ya ce face sai tare da muharraminta, kina wanda haramun kinta ne wato ya aure ta ko kuma mijinta. Sannan sai ya ce wala tusafirul mar'atu illa ma'a zi mahram, manzo Allah ya ce kada mace ko kuma mace bata bulaguro a shar'ance, manzo Allah ya ce mace bata bulaguro sai tare da muharrami. Kaga wannan nafiyun ne, ma'ana korewa ne. Malamai ku suka ce annafiyu ablagu minan nahyi, korewa yafi kai matuƙa, yafi kai gaya game da hani. Saboda me yasa a korewa akwai hani da duriya a kansa? Chai wala tusafirul mar'a, kenan tun can ma mace mumina ba a santa ba da yin bulaguro illa ma azi mahram, sai tare da muharrami. To wannan hadisi yana tabbatar da cewa in dai bulaguro ne to baya halatta ga duk matar da ta yi imani da Allah da ranar kiyama ta yi bulaguro sai tare da muharraminta. Shine anan kamar yadda muka yi bayani, yana daga cikin sharda na aikin mace ya zamanto babu bulaguro. In ku akwai bulaguro to ya zamanto akwai muharraminta wanda zai abuce ta zuwa da zawwa ga wannan bulaguro, ko kuma mijinta shine zai rakata wannan bulaguro su je su dawo. Shine muka ce kenan mijin madan aiki ya same shi, in za ta tafi kenan ka rakata, kuma in karshen sati yayi hannu ka je kuma ka rako ta ku dawo. Kenan shine sai ya ce faqala lahu rajul, sai wani mutum ya faɗa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya rasulullah, ya manzo Allah, inna mar'ati kharajat hajja, yace ya rasulullah matata wato ta yi shirin zuwa haji, wa inniktu tibtu fi ghazwati kaza wa kaza, yace alhali ni ku an rubuta sunana wato a cikin sojojin da za su fita yaki kaza da kaza, yace ya rasulullah an rubuta sunana cikin waɗanda za su fita, kuma ga matata tana nihin zuwa haji. Qala sai manzo Allah yace masa in qalik fa hujja ma amra'atik, manzo Allah yace tafi kai haji tare da matar ta, ka je ka raka matar ta ka haji. To kaga wannan hujja ne akan malaman da suka tafi akan cewa mace mumina in dai an samu ayari amintacce ba laifi za a iya hada ta da isu su je ta yi haji. kamar yadda su al-Imam Malik Allah ya ji kansa da wasu malamai sun tafi akan cewa mace in dai akwai abokan tafiya amintattu to ba laifi za ta iya yin bulaguro tare da su ta je ta yi hajji. To wannan hadisi yana nuna cewa ko da bulaguro na hajji ne baya halatta mace ta yi sai tare da wato muharraminta ko kuma mijinta. Kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga wannan sahabi ya ce masa da na fita shahadi je ka kai haji tare da matar ta ka je ka karaka ta tai haji. Kaga haji kwa ai jama'a ne masu yawa suke tafiya kenan inda a ce ayyari amintacce yana wadatarwa to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai sanya wannan sahabi cewa ya daina fita wannan yaki cewa ya je ya haji tare da matarsa. Don haka dai a takaice mace mumina na daga cikin sharɗanta na haji bayan waɗannan sharɗa guda biyar in sun cika. Sharɗi na farko shine musulunci, na biyu shine hankali, cikar hankali, na uku wato shine balaga, na huɗu shine ƴauci ta zamanto diya ba baiwa ba, na biyar wato shine istiqa'a ya zamanto mutum ya mallaki guzurin da zai kai shi ya dawo da shi. To ita mace sharaɗi na shida sai ta sai an samu muharrami ko kuma mijinta. Ko da ta cika waɗannan sharaɗa biyar to haji bata zama ba wajibi a kanta, dole sai in wato akwai muharraminta ko kuma mijinta wanda zai je to a lokacin nan kenan zai iya abutar ta su tafi. Kenan anan mace in tana da hali ta biya ma mai gidanta mijinta su je su yi tare ko kuma ta nemi wani muharraminta ta biya masa su je su yi. Amma in ta tafi ta yi hajji ita kadai ba tare da muharrami ba to hajjinta hajji ce ingantatta, sai dai tana da laifin yin bulaguro ba tare da muharrami ba, dole ta tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Za mu tashi littafi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala kitabul fada'il babu fadli qira'ati al-qur'an عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تهاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتأ فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها هل. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. Malam Allah ya ji kansa na fada wannan littafi ne wanda ke bayani game da abun da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na fadloli. Lafazin al-fada'il wato jam'i ne na fadila. Idan aka ce fadila wato shine wani aiki wanda aka so mumini ya lazince shi domin ƙara samun daukakar matsayinsa a gun Allah subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama. Kenan in aka ce fadila ana nihi aiki wanda yake na mustahabi, shi kuma aiki na mustahabi iya abin da yake ma mumini shine ya ƙara daukaka darajarsa a gobe kiyama. Saboda tsara ayyuka waɗanda suke na wajibi kadai sun isa wato su kai mutum aljanna a sababin jin kai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da fadlarsa. Kamar yadda wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya Rasulullah, ara'aita in sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa haramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'an adkhulu al-janna? Qala na'am. Hadisin yana cikin sahihu Muslim. Wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya Rasulullah, ba ni labari, yanzu in har na sallaci salloli na lokaci biyar na azumci wata na Ramadan, na halittar da halak, ma'ana duk abin da Allah ya halitta na yi kudirin cewa halak ne na aikata, sannan na haramtar da haram, ma'ana duk abin da Allah ya haramta na kudirce a zuciyata haramcin wannan abu na nisance shi, yace ban dada komai akan haka. Yace ya Rasulullahi, shin zan shiga aljanna a gobe kiyama? Manzon Allah yace masa kwarai. To wannan hadisi yana tabbatar mana duk mutumin da ya tsara iya abin da Allah ya farlanta masa yayi, ya nisanci abubuwan da Allah ya haramta, wannan kadai ya isa ya kai shi aljanna, ko da bai taba zawa da wani aiki daidai da misqalar zarra na nafila. Shi aiki na nafila yana ɗaukaka matsayin bawa ne a gidan aljanna. Don haka an so mumini ya lazunci dukkan wasu ayyuka na neman lada, kuma kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a ranar kiyama farkon abin da ake bincikawa daga cikin ayyukan bawa ita ce sallah. Manzon Allah ya ce in ta cika, an samu sallah ta cika, to duk sauran ayyukansa ba za a bincika ba. To a wata riwaya sai manzon Allah ya ce idan aka bincika sallah aka ga sallah ta tawaye bata cika ba, Ubangiji ta'ala sai ya faɗa ga mala'ikunsa, shin ku je ku bincika shin bawana ko yana da wasu salloli na nafila a cike masa gibin da ya tawaye? Idan an samu yana da wasu salloli na nafila sai a cike masa gurbin da ya tawaya daga cikin sallolinsa na farilla, haka azumi, haka zakka da sauran ayyuka. To don haka ana buƙatar mumini koda ya kiyaye iya abin da Allah ya farlanta masa, to yayi kokari ya biyo baya da ayyuka na nafila domin matsayinsa ya ɗaukaka a gobe kiyama. Kuma bugu da ƙari, ayyuka na nafila su suke sa wato bawa ya samu ƙauna ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk wanda Allah ya ƙaunace shi, to wannan kakar shi ta yanke saka, duk abin da yake buƙata a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira zai cin masa. Kamar yadda hadisi yake cikin sahihul Bukhari, Ubangiji ta'ala da kansa yake cewa, kamar yadda manzansa ya rawaito, Ubangiji ta'ala yake cewa, manzo Allah yake cewa, qala Allahu ta'ala man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma qaddartuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idha ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yabdishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adhani la u'izanna wa ma ataraddadu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahu al-maut wa akrahu masa'atahu aw kama qala. Ubangiji ta'ala na faɗa yana cewa duk wanda yayi gaba da waliyina, Ubangiji ta'ala ya ce to na sanar da shi cewa wutar yaƙi ta huru tsakanina da shi. Idan aka ce waliyin Allah karka je nesa, shine mutumin da ya hada abubuwa biyu, al-imanu wattaqwa. Duk wanda yayi imani da Allah ya zamanto yana tsara dokokin Ubangiji, to walitaka ta ƙare. Aikin da Allah ya ce ayi yana kwatantawa bakin gwalgwadon iko, abinda Allah ya hana yana hannuwa, to shine waliyi. kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Ubangiji Ta'ala yace ku saurara, lalle waliyan Allah babu tsoron komai a kansu game da abinda suke tunkara na al'amarin lahira, sai ce wala yahzanun, kuma ba za su samu wata damuwa akan abinda suka baro baya na al'amarin duniya. Suwa ne ne waliyan Ubangiji Ta'ala? Sai ce allazina amanu, su ne waɗanda suka yi imani da Ubangijinsu, suka yi imani da manzanninsa. Kaga sharti na farko. Sai ce wa kanu yattaqun, kuma suka zamanto suna tsare dokokin Ubangijinsu. Idan aka ce attaqwa shine imtisalul awamir wajtinabun nawahi, kwatanta umarni na Ubangiji subhanahu wataala, duk abin da ya shar'anta na yi kana kwatantawa bakin gwalgwalon iko, duk abin da ya hana kana hannuwa, to wannan shine attaqwa. Kenan duk wanda ya hada tsakanin imani da tsare dokokin Ubangiji, to wannan shine waliyin Allah ko da bai taba haskawa ba. Man jama'a bainal imani wat taqwa fa huwa waliyullahi haqqan, shine waliyin Allah. To shine Ubangiji Ta'ala yake cewa duk wanda yayi gaba da waliyina, to tabbas na sanar da shi cewa wutar yaki ta huru tsakanina da shi. Wa zai iya yaki da Ubangijin da ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai? Babu. Sai ya ce wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya min maqtaratuhu alayhi, bawana bai taɓa kusanta ta da wani abu wanda na fi so na fi ƙauna sama da abin da na farlanta masa. Abin da Allah ya fi so ya fi ƙauna game da bawan shi, ya aikata iya abin da Allah ya farlanta masa. Don haka idan akwai abu wanda yake na farilla a kanka, to karka shagala da aiki na nafila, ka yi ƙoƙari ka ba da abin da Allah ya farlanta maka, sannan ka biyo baya da nafila. Misali ana bin ka bashi, mutumin da yake bin ka bashi ka zo kana masa kyauta, ka biya bashin da yake kanka tukwa. Sannan sai ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba, bawana ba zai gushe ba yana kusanta ta da ayyuka na nafila. Ubangiji Ta'ala ya ce sai ya kai matsayin da zan kaulace shi. In dai kana kusantar Ubangiji subhanahu wata'ala da ayyuka na nafilfili bayan ka kiyaye farilla, to Ubangiji Ta'ala zai kaulace ka. Idan Allah ya so bawan shi ya kaulace shi kai tsaye, Ubangiji Ta'ala zai yi wahayi ga Jibrilu alaihi salam, ya faɗa ma Jibrilu cewa ni Ubangijin kowa da komai, bawa na wani na so shi na kaunace shi, don haka kai ma ka so shi ka kaunace shi. A lokacin nan Jibrilu alaihi salam zai so wannan bawa ya kaunace shi, sannan sai Allah ya masa umarni cewa ka sanar da mala'ikuna cewa bawa na wani ina son shi ina kaunar shi, don haka su ma su so shi su kaunace shi. Mala'ikun Allah gaba daya za su so wannan bawa su kaunace shi, sannan Ubangiji Ta'ala kuma sai ya saka son wannan bawa da kaunar shi a cikin zukatan jama'a. Duk wanda ya ganshi sai ya so shi sai ya kaunace shi. To shine anan yace bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da ayyuka na nafilfili, wato sai ya kai matsayin da zan kaunace shi. Ubangiji Ta'ala yace idan ku na kaunaci bawa na, zan zamanto jin sa wanda yake ji da shi, kuma zan zamanto ganin sa wanda yake gani da shi, zan zamanto hannunsa wanda yake damkar abubuwa da shi, kuma zan zamanto kafarsa wanda yake tafiya da ita. Idan Allah ya zamanto jinka, ba za ka saurari wani abu sai abinda Allah yake so yake kauna. Duk wani abinda Allah ya haramta ba za ka karkata kunnenka ka saurara ba. Idan Allah ya zamanto ganinka, ba za ka saka ido ka kalli wani abu sai abinda Allah ya halitta maka ka kalla. Idan Allah ya zamanto hannunka, ba za ka dafa wani abu sai abinda Allah ya halitta maka ka dafa. Idan Allah ya zama kafarka, ba za ka taka ka je inda Allah bai yarda a je ba. Duk inda za ka je sai inda Allah ya yarda a je. Wannan shine ma'anar hadisin Ibn Rajab Al-Hanbali Allah ya ji kansa, yake cewa duk wanda ya ba wannan hadisi wata ma'ana ba wannan ba, to ya kuskure. Kamar yadda wasu suke cewa in Allah ya zamanto jinka, abinda ake a misali a nesa sai ka ji an ce ai sai ka ji ya ce ai abu kaza ne ake faɗa, wai in Allah ya zamanto ganinka, wai abinda ake a nan a maraɗi ko a ina ne ko a ina ne, sai ka hango ka ce wai ai ga a gari kaza an yi kaza. Idan Allah ya zamanto wai ganinka ko ya zamanto kafarka, wai shine sai ka yi azzahur a Makka, wai ka zo nan kuma ka yi la'asar. to waɗannan duka abubuwa ne waɗanda suke sun saba ma wannan hadisi iya abinda malamai suka tabbatar ma'anar hadisin idan Allah ya zamanto jinka ba za ka saurari komai sai abinda Allah ya yarda a saurara abinda Allah bai yarda ba ka saurara kamar yi da mutane ko wani kide-kide da wasu wake-wake to ba za ka tsaya ka saurara ba ka san Allah ya haramta in Allah ya zamanto ganinka ba za ka kalli wani abu sai abinda Allah ya halitta maka ka kalla in ya zamanto hannunka ba za ka dafa komai sai abinda Allah ya yarda ka dafa idan Allah ya zamanto kafarka ba za ka taka ka je sai inda Allah ya yarda aje ubangiji ta'ala a ƙarshe ya yi rantsuwa ya ce rantsuwa nake da girma na da buwayata wannan bawa na wa in har ya roƙe ni wani abu ubangiji ta'ala ya ce na yi alƙawarin bashi kuma in har ya nemi tsari da kariya tawa game da abin da yake ki yake kyama ubangiji ta'ala ya ce zan bashi tsaro da kariya to a takaice su ayyuka na nafilfili ana buƙatar bawaye da zumce su dare da rana bayan ka kiyaye ayyuka na farilla kenan su ne ake kiransu da fada'il shine anan malam sai yayi babi na cewa babu fadli qira'atil qur'an wannan babi ne wanda ke bayani game da fadla wato ta karatun alqur'ani saboda karatun alqur'ani shine fiyayyar ibada an gane ko a cikin dukkan wasu ibadu da Allah ya shar'anta mana to babu ibada fiyayya sama da karatun alqur'ani ita kanta sallah ta samu matsayi da daukaka a sababin ta kunshi karatun alqur'ani an gane ko dan haka bayan kalimatu shahada sallah ta zamanto ita ce a mataki na biyu daga cikin dukkan ibadun da Allah ya shar'anta mana ba dan komai ba saboda ita sallah ta kunshi karatun alqur'ani to shine anan malam yayi babi na musamman wanda ke bayani game da fadla ta karatun alqur'ani idan aka ce alqur'ani abinda ake nihi da qur'an shine zancen Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saukar ma bawansa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam kuma littafin da Allah ya bautar da mu game da karanta shi shine malamai suke cewa alqur'an kalamullahi almunazzal ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam almuta'abbadu bi tilawatihi idan aka ce alqur'ani zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saukar ma bawansa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah ya bautar da bayinsa game da karanta alqur'ani Allah ya bautar da mu game da karanta alqur'ani karatun alqur'ani ibada ce duk harafi ɗaya tak da mutum zai karanta na alqur'ani to ya tabbata abun ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da hasana goma ko kuma a takaice yanda za mu fahimta mu ce yana da lada goma kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk man qara'a harfan min kitabillahi falahu ashru hasana sai yake cewa la aqulu alif lam mim harfun sai yace walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun aw kama qala manzo Allah yace duk wanda ya karanta daidai da harafi daya na littafin Allah manzo Allah yace ya tabbata cewa yana da lada goma manzo Allah yace a dunkule ba zan ce muku ba kalima ta alif lam mim gabaɗayan ta harafi daya ce manzo Allah yace a kusan da cewa alifun kin kansa harafi ne lamun kin shi ma harafi ne mimun kin harafi ne idan ka ce alif lam mim to anan kana da hasana 30 ko mu ce kana da lada 30 idan ka dauki bismillahir rahmanir rahim tana kunshe da harafi 19 sai ka yi 10 so 19 nawa kenan 200 ba 10 idan ka ce bismillahir rahmanir rahim kana da lada 200 ba 10 to kaga wannan yana nuna mana ashe alqur'ani Allah ya bautar da mu game da karatunsa dan haka shine malamai suke cewa kalamullahi almunazzal ala rasulillahi sallallahu ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam almutaabbadu bi tilawatihi idan aka ce alqur'ani zance ne na Allah wanda ya saukar ma bawansa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma Allah ya bautar da bayinsa wato game da karanta shi domin shi alqur'ani lafazinsa da harfansa da ma'anar shi gaba ɗaya wannan daga gun Allah subhanahu wata'ala yake. Ubangiji ta'ala ne yayi zance da shi, yaji yadda mala'ikansa amintaccensa Jibrilu alaihi salam wato wannan zance nashi, shi kuma Jibrilu Allah ya tilasa masa cewa ya isar ma wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan wahayi da aka masa na alqur'ani. Don haka can Allah ya jingina alqur'ani zuwa ga Jibril kamar yadda yake cewa innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin inda zil arshi makin muqa thumma amin. Saboda shi Jibrilu shine aka yi ma wahayin alqur'anin aka jiyar da shi, aka ce kuma ya isar da sakon alqur'ani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka Allah ya jingina masa fadar. Shi ko annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam Allah ya dora masa nauyin ya isar ma wato al'umma gaba ɗayan ta wannan alqur'ani. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya jingina alqur'ani zuwa gare shi ya ce innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun wa la biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilu min rabbil alamin. Abinda ake nihi da ar-rasul anan cikin suratul ma'arij, ana nihi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A can cikin suratul takwir ana nihi da Jibrilu alaihi salam. Allah ya jingina musu fadar a matsayin cewa masu isarwa ne. Shi Jibrilu yana isar ma annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a madadin Ubangiji shi. Shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya dora masa nauyin ya isar ma bayin shi wannan alqur'ani. Don haka can cikin suratul an'am Ubangiji ta'ala na fada wa uhiya ilayya hadhal qur'an li unzirakum bihi wa man balag. Kusan da cewa an yo mun wahayin wannan alqur'ani domin na galgade ku da duk wanda alqur'ani ya cin masa har zuwa kiyama. To don haka kasancewar Jibrilu alaihi salam shi ya ji wannan zance daga Ubangijinsa kuma ya isar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda a can cikin suratul shu'ara Ubangiji ta'ala ke faɗa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ubangiji ta'ala na cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin, shi wannan abinda ka zo da shi na alqur'ani saukakke ne daga gun Ubangijin halittu gaba ɗaya, shi ne ya saukar da wannan littafi. Wa ya saukar da shi? Sai ya ce nazala bihi ruhul amin, wato ran tsarki amintacce Jibrilu alaihi salam shi ne ya sauko da wannan alqur'ani ala qalbika akan zuciyarka. Allah ya yi amfani da zuciya anan domin zuciya ita take kiyaye abu ta tarar da shi ta haddace shi ta fahimce shi. An gane ko? A shar'ance hadda a cikin zuciya take, hankali a cikin zuciya yake, zuciya ita take fahimtar abu kuma ita take haddace abu, tare da cewa akwai alaka mai ƙarfi tsakanin ƙwaƙwalwa da zuciya. Amma a bincike na Bature hankali a cikin ƙwaƙwalwa yake, amma mu nassi na alqur'ani ya tabbatar mana hankali a cikin zuciya yake. Zuciya ita take fahimtar abu kuma ita take kiyaye shi ta haddace shi, kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa a cikin suratul Hajj afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ubangiji ta'ala yace yanzu ba sa tafiya a ban kasa, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, wato zukata waɗanda za su ringa hankalta ta kasance tare da su. Kaga anan Allah ya nuna mana zuciya ita take da hankaltar abu, ma'ana hankali a cikin zuciya yake. Shi ko hankali shine yake fahimtar abu, to dan haka da fahimta da haddace abu da kiyaye shi gaba ɗaya abu ne wanda yake cikin zuciya. Dan haka anan Ubangiji ta'ala yace ala qalbika, wato Jibrilu alaihi salam shine ya sauka da wannan alqur'ani ala qalbika akan zuciyarka. Litakuna minal munzirin, dan ka zamanto daga cikin masu galgadi, domin wasu domin masu galgadi sun gabata kafin ka zo, to dan ka kasance daga cikin jimillar masu galgadi sune annabawa da manzanni. Bilisanin arabiyyin mubin, kuma shi wannan alqur'ani ya sauka ne da yare wanda yake na larabci ma abucin fasaha alqur'ani nan da larabci ya sauka to dan haka a takeice wannan aya tana nuna mana cewa wannan alqur'ani ya sauka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma da tsani na mala'ika shine jibrilu alaihi salam dan haka a cikin suratul qiyama ubangiji ta'ala yake cewa la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana a farkon wahayi jibrilu alaihi salam idan ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wahayi na alqur'ani da zaran ya karanta masa manzon Allah sai ya ringa gaggawa yana fada domin jin tsoron kada ya kuce masa sai yake yanke ma jibrilu alaihi salam baya bari cewa sai jibrilu ya yi da karantawa da zaran ya karanta wata kalma manzon Allah sai ya gaugawa ya karanta dan kar abin ya kuce masa ubangiji ta'ala ya ce masa a'a la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi kar ka motsa halshenka game da karanta alqur'ani li ta'jala bi dan kai gaggawa cewa kada ya kuce maka ka ringa rigaya jibrilu karantawa kar kai haka ubangiji ta'ala ya ce masa inna alaina jam'ahu wa qur'ana lalle mu muka daukan ma kanmu nauyin tarar da wannan alqur'ani a cikin zuciyarka wa qur'anahu kuma da karanta maka shi Allah ya ce mu muka dau nauyin shi kaga anan Allah ya dauki nauyin cewa shi zai tarar da wannan alqur'ani ga zuciyar manzansa ta kiyaye dan haka can cikin suratul ankabut ubangiji ta'ala yake cewa bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm sanade shi wannan alqur'ani ayoyi ne waɗanda suke ma'abuta bayani wanda Allah ya tarar da su a cikin zukatan waɗanda aka ba su ilimi su ne malamai to shine anan Allah ya ce masa inna alaina jam'ahu wa qur'ana lalle tarar da wannan alqur'ani a cikin zuciyarka ka kiyaye shi ka haddace shi wa qur'anahu da karanta shi Allah ya ce alƙawali ne akan mu muka daukan ma kanmu wannan nabi don haka kar kai gaggawa fa idza qara'nahu ubangiji ta'ala ya ce in mun karanta maka wannan alqur'ani shine da karatun jibril ma'ana in jibril ya karanta ya gama ubangiji ta'ala ya ce fattabi qur'anahu ma'anar qur'anahu ay qira'atahu ka biyo baya wajen karatun shi kenan ka bari in ya karanta daga baya kai ka karanta amma kar ka ringa gaggawa cewa dan kar ya kuce maka to kaga a takeice wannan me yake nuna mana Allah ya saukar ma manzansa wannan littafi nashi da tsanin jibrilu alaihi salam kuma wannan bugo da kari yana nuna mana cewa shi ilimi na addini dole sai da malami musamman abin da ya shafi alqur'ani dole sai da malami ilimi na addini dole sai da malami domin kasancewar anan shugaban halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tabbatar mana cewa shi ma akwai malamin da ya karanta da shi wannan alqur'ani shine jibrilu alaihi salam don haka ba wani abin yabo bane ba ka nuna cewa wai kai baka da malami cewa wai kai kawai wani wai ilmul ladunni kamar yadda aka samu wani wata shekara ya zo nan garin ya yi wata hayaniyar shi a gidan rediyo yana cewa wai shi ba ya da malami kawai duk karatun nan da yake wani dan tafzi ne a hannun shi to menene sababin abin da ka samu wannan ilimi cewa wai uwayen shi wai suka ma wai malaman hidima Allah ya azurta shi da wannan ilimi shi ko ashe kasa cikin wani shehunsu ne yake yin rakodin din shi yake harra cewa abinda wancan shehun nasu yi shine yake kawo yake zazzagewa to manzon Allah ubangiji ta'ala ya tabbatar mana yana da malami kai kace baka da malami duk wanda ba shi da malami wanda ya mai da littafi shine malamin shi to wannan barnar shi ta fi jarin shi yawa kuma babu tsabar jahili sama da shi kamar yanda wato Abu Hayyan Allah ya ji kansa yake fada yake cewa a cikin wasu baitittuka da yake maimaitawa Abu Hayyan yake cewa famar ramal uluma bi ghairi shaykhin yadhillu an siratil mustaqim wa tashtabihu al umuru alayhi hatta yasira adalla min tumal hakim shine yake cewa duk wanda ya nemi ilimi yace ba tare da malami ba, yace yadhillu an siratil mustaqim, yace tabbas yace zai kauce ma tafarki madaidaici. Wa tashtabihu al'umuru alayhi, yace al'amurra na ilimi za su rikita gare shi. Hatta yasira adalla min tumal hakimi, sai ma yafi wani da ake kiran shi toma, wato sai yafi shi bacewa. Shi toma menene halinsa? Shine yace tasaddaqa bil banati ala rijali yuridu bi zaka jannatin na'im, shine yake cewa wai mutane wai ku dauki ƴaƴan ku mata ku bada su sadaka domin ku dace da gidan aljanna a gobe kiyama, kawai haka ka dauki diyarka ka bada sadaka ba tare da sadaki ba. Shi ku aure ai baya inganta, dole sai da sadaki. Idan haka kasancewar dole karatu sai da malami, lalle za ka iya isti'ana da littafi ka ringa nazarin littafi ko da baka sa shi ba, amma abubuwan da baka fahimta ba dole ka je ka tambayi malami ya fahimtar da kai wannan abu. Amma haka ya zamanto kai baka da malamin da zai je ya karantar da kai, baka sauraron karatu ka ce kai ka zama malami, to wannan babu wani shahidi sama da kai. To shine anan Ubangiji Ta'ala yake cewa fa iza qara'nahu fattabi qur'ana, in mun karanta maka wannan alqur'ani kenan da karatun Jibrilu ka bi karatunsa, in ya karanta ka karanta. Kuma haka can cikin suratul Najm Ubangiji Ta'ala yake cewa allamahu shadidul quwa, wanda ya koyar da manzon Allah wannan alqur'ani wato shine ma'abucin karfi, shine Jibrilu alaihi salam, shi ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan alqur'ani. To dan haka a takaice shi alqur'ani zancen Allah subhanahu wataala ne, sifa ne daga cikin sifofinsa, ba halitta bane daga cikin halittunsa, dan haka ya halatta wato mu yi rantsuwa da alqur'ani. In kai rantsuwa da alqur'ani to kai rantsuwa ne da Ubangiji, domin rantsuwa da Allah ko akan yi da suna daga cikin sunayensa ko sifa daga cikin sifofinsa, alqur'ani ko sifa ne daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wataala. Don haka me yake ƙara tabbatar mana, domin neman tsari ba a neman tsari da kowa in banda Allah, akan duk abin da ba wanda ya isa ya baka kariya in banda mahaliccinka, to baya halatta ka nemi tsari da shi. Don haka ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana man nazila manzilan faqala a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min zalika al-makana aw kama qala. Maza Allah ya ce duk wanda ya sauka wani masauki idan ya yi wannan addu'a ya ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, ina neman tsari da kalimomin Allah waɗanda suke cikakku game da muguntar abin da ya halitta, maza Allah ya ce wani abu ba zai cutar da shi har sai ya bar wannan gu. To kaga kalimomin Allah sifa ne daga cikin sifofinsa, inda a ce kalimomin Allah halitta ne daga cikin halittunsa, to da baya halitta a nemi tsari da su. Domin can ya faɗa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. To dan haka a takaice aqidar ahlus sunna wal jamaa alqur'ani zancen Allah ne, sifa ne daga cikin sifofinsa, shi ya ji yadda Jibrilu alaihi salam wannan zance na shi ya dora masa nauyin ya isar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah ya bautar da bayinsa game da karanta wannan alqur'ani. To shine anan a farko malam ya mana babi wanda yake bayani game da fadla wato ta karatun alqur'ani, shine malam sai ya zo mana da hadisi na Abi Umama al-Bahili, Allah ya kara masa yadda na fada, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa ikra'ul qur'ana, manzon Allah yace ku karanta alqur'ani. Anan umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana cewa mu karanta alqur'ani, ma'ana munaci game da karatun alqur'ani, domin akwai lokacin da karanta alqur'ani yakan zama wajibi, domin dole ne a salla mutum ya iya Fatiha da abin da ya sauƙaƙa bayan Fatiha. Kafin mutum ya koyi Fatiha shine zai yi sallah da iya abin da ya iya na ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, kamar irin su subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Amma dole ne a cikin sallah mutum ya karanta alqur'ani. Idan kai sallah baka karanta alqur'ani baka da sallah. don manzon Allah ya faɗa la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an, babu sallah ingantatta ga duk wanda bai karanta Fatiha a cikin sallarsa. To amma haka na cewa game da karatun alqur'ani tsawon dare da yini, wannan al'amari ne wanda yake mustahabi. An so mumini a cikin yanayinsa gaba daya ya lazinci karatun alqur'ani, sawa'an kana zaune ne ko kana tafiya ko kana kwance, ya zamanto kana karanta alqur'ani sai dai a cikin halaye guda biyu. Hali na farko, lokacin da mutum yake cikin biyan bukata, kana bawali ko bayan gari, wuri wanda yake na kazamta na datti, to baya dacewa ka karanta alqur'ani, saboda alqur'ani abu ne mai daraja. Abu mai daraja ko ana tsarkake shi ga dukkan wani wuri wanda yake na kaskanci. An gane ko? Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul Hajj, wa man yu'azzim sha'a'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Kenan a hali wanda yake na biyan bukata, to baya dacewa mutum ya rinka karanta alqur'ani. Wai za ka samu jahilan gardawa, wani wai yana kan masaifa yana biyan bukata, wai tilawa yake, wai tilawa, wai ka ta kuce masa, ka jifa. Ba komai bai kai su haka illa jahilci. Hali na biyu, lokacin da mutum yake saduwa da iyalinsa, shi ma ba maganar karatun alqur'ani. Kawai iya abinda za ka yi in za ka sadu da iyalinka, abinda aka sunnanta mana na cewa bismillahi allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana, shine iya abin da aka shar'anta ma mutumin da zai kusanci iyalinsa. Amma lokacin da mutum yake kusantar iyali, ba magana karanta alqur'ani, ba magana karatun alqur'ani. To amma a cikin dukkan halayenka ana buƙatar mutum ya lazinci karatun alqur'ani dare da rana, sawa'an kana kwance ko kana zaune ko kana cikin tafiya, ya zamanto ka lazinci karatun alqur'ani. Shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mu ikra'ul qur'ana, ma'ana kuna ci game da karanta alqur'ani. Sai yace fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi, domin shi alqur'ani a ranar kiyama ubangiji ta'ala yace, manzon Allah yace zai zo a matsayin mai ceto ga ma'abutansa. An gane ko? Alqur'ani a ranar kiyama zai zo a matsayin mai neman ceto ne ga ma'abutansa, waɗanda suka abuce shi, suka lazimce shi. To su wane ne ma'abuta alqur'ani? A hadisi na gaba, riwaya ta An-Nawas ibn Sam'an, Allah ya kara masa yadda, ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, yu'ta yawmal qiyamati bil qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Manzo Allah yake cewa a ranar kiyama za a zo da alqur'ani da ma'abutansa, waɗanda suka kasance suna aiki da shi a rayuwarsu ta duniya. Kenan anan duk tsabar tilawarka, koda tun daga Fatiha har izuwa Nasi, daidai da tuntube ba za ka yi ba a wajen karatun alqur'ani a haddace, ba za ka zamanto ma'abucin alqur'ani sai kana aiki da abinda alqur'ani ya kunsa. Tsantsar tilawa ba ta mai da mutum ya zamanto ma'abucin alqur'ani, alqur'ani ya cece shi a gobe kiyama, sai in yana aiki da abinda alqur'ani ya kunsa. Shi ko yin aiki da alqur'ani haka ne kawai, abu ne haka kai tsaye? Dole sai ka je ka yi karatu, dole sai ka je ka nemi ilimin abinda alqur'ani ya kunsa, sannan za ka san menene alqur'ani ya kunsa ka yi aiki da shi. Kaga anan mahaddacin alqur'ani in ya haddace alqur'ani ya san da cewa to wannan farko ne fa, akwai saura, dole sai ya je ya nemi ilimi na addini, ya san me alqur'ani ya kunsa domin ya yi aiki da shi, domin alqur'ani ya cece shi a gobe kiyama. Don haka Ubangiji ta'ala ya faɗa, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Ubangiji ta'ala ya ce shi wannan abin da ka zo da shi littafi ne wanda yake ma'abucin albarka, wanda muka saukar maka da shi. Ubangiji ta'ala sai ya ce liyadabbaru ayatihi, dan bayina su lura da ayoyinsa, kuma wani ya tazakkara ulul albab, dan masu hankula su yi wato su galgadu da shi. Kaga anan Ubangiji ta'ala ya gabatar da lura game da abin da yake cikin alqur'ani akan yin aiki da shi, domin wa'azutuwa da abin da yake cikin alqur'ani wannan aiki. Ba yanda za a yi kai aiki da alqur'ani sai in ka lura da abin da yake cikin shi kafin ka ce shi. to dan haka anan in aka ce ma'abuta alqur'ani to su ne waɗanda suka karanci alqur'ani kuma suna aiki da abin da yake cikin sa. Amma duk wanda ya karanci alqur'ani baya aiki da abin da alqur'ani ya kunsa, ma'ana yayi hannun riga da abin da yake cikin alqur'ani, to wannan ba a kiran shi ma'abucin alqur'ani, kuma alqur'ani ba zai cece shi a gobe kiyama. Saboda ɗayan biyu ne, alqur'ani in ma ya zamanto hujja gare ka ko kuma ya zamanto hujja akan ka, wali iyazu billah, a lokacin da alqur'ani yake zame ma mutum hujja gare shi, shine mutumin da ya karanta alqur'ani yayi aiki da abin da alqur'ani ya kunsa, to alqur'ani zai zame masa hujja, ma'ana zai shiga gaba, ba zai taka burki da shi face aljanna a gobe kiyama. Amma duk wanda ya karanci alqur'ani ya zamanto baya aiki da abin da ya kunsa, to alqur'ani zai zamanto hujja akan shi, wal iyazu billahi zai kura shi zuwa wuta. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wal qur'anu hujjatun laka aw alayk, alqur'ani in ma ya zamanto hujja gare ka, kenan in kai aiki da shi ka karanta shi ya kai ka aljanna, in ka karanta shi ba kai aiki da shi ba kuma ya kura kai zuwa wuta, wal iyazu billah. To shine annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da mu yu'ta yawmal qiyamati bil qur'ani, a ranar kiyama za a zo da alqur'ani, wa ahlihi alladhi wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya, da ma'abutansa waɗanda suka kasance suna aiki da shi a rayuwarsu ta duniya, ba wanda suka maida alqur'ani abin neman abinci, wal iyazu billahi duk wanda ya maida alqur'ani abin neman abinci ko dan ya nuna ƙwarewa cewa shi yana da tsantsar tilawa ko dan ya ringa ma wasu alfahari da abin da ya kama da haka, wal iyazu billahi to wannan alqur'ani zai kura shi zuwa wuta a gobe kiyama. Saboda karatun alqur'ani ibada ce, ibada ko tana buƙatar tsarkin niyya, sai ka tsarkake niyya ka nemi sakamako abin Ubangiji subhanahu wataala. Duk wanda ya karanta alqur'ani domin a dau wani abu na rayuwar duniya a bashi, ko kuma dan ya nuna ma mutane shi me wato ƙwarin tilawa ne, to wannan alqur'ani zai zama hujja akan shi sakamakon shi wuta a gobe kiyama. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, man kana yuridu lahayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasu ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malu. Kamar yadda a can cikin suratul Isra Ubangiji ta'ala ke cewa man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. To dan haka shine yace za a zo da alqur'ani a ranar kiyama da ma'abutansa waɗanda suka kasance suna aiki da shi a rayuwarsu ta duniya. Aiki da alqur'ani ko sai kai aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ka ce kai ka wadatu da abin da yake cikin alqur'ani shi kadai, to wallahi baka yi aiki da alqur'ani, kuma alqur'anin nan wuta zai kai ka a gobe kiyama. Saboda ba abin da zai bayyana maka ma'anar abin da alqur'ani ya kunsa, sai ka koma cikin hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin ita sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita take fassara abin da alqur'ani ya kunsa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Ubangiji ta'ala yake cewa mun saukar maka da wannan alqur'ani dan ka bayyana ma jama'a abinda shi alqur'ani ya kunsa, kuma dan su yi tunani su kadaita Ubangijin su a cikin ibada. Don haka malamai suke cewa ita sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ke bayyanar da abin da alqur'ani ya kunsa, ba yanda za a yi mu gane alqur'ani abin da Allah yake nihi da shi, dole sai mun koma cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Misali idan muka dauka sallah, a cikin alqur'ani Allah ya umarce mu cewa mu yi sallah, ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata, to wannan sallah ba yanda za a yi ka fahimce ta, dole sai ka koma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya umarce mu da bayar da zakka, ba yanda za a yi mu san wace dukiya ce ake fitar mata da zakka, wace ce ba a fitar mata da zakka, gwalgwadon menene ake badawa, dole sai mun koma cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kadan ne daga cikin misali kenan. don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi ingantacce yake cewa ala wa inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu. Manzon Allah yace ku saurara, yace ku san da cewa an bani kyautar alqur'ani kuma da kwatankwacin sa. Menene kwatancin alqur'ani? Ita ce sunna. Kuma haka a cikin wata riwaya manzon Allah yake cewa kada na samu ɗayan ku yayi kishingide akan kujerar sa ya harde a zo masa da wani abu daga cikin abubuwan da na faɗa ya ce ku kyale mu mu wadatu da abin da yake cikin alqur'ani. Manzon Allah sai ya ce ala ku saurara, wa inna ma harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mislu ma harrama Allah. Ku san da cewa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta to daidai yake da abin da Allah ya haramta, domin Allah ya faɗa wa mayan diku anil hawa in huwa illa wahayyuha. Manzon Allah baya furci game da san zuciya, duk abin da yake faɗa bai zamanto ba face wahayi ne da ake yi masa. Haka a can cikin suratul anbiya yake cewa qul innama unzirukum bil wahyi, ku san da cewa kadai ina galgadin ku ne da wahayi na Ubangiji na. To dan haka Ubangiji ta'ala yace mana man yudi ar-rasula faqad ata Allah, duk wanda ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a game da abin da yace ayi ko abin da yace a daina, to ya tabbata cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ya ma da'a, domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da nashi. Duk abin da yace ayi da duk abin da yace a daina sako ne na Ubangijinmu yake isar mana a madadin sa, matsayin dan aike ne wanda Allah ya zabe shi ya aiko shi domin ya sanar da mu yanda zamu bauta ma Ubangijinmu subhanahu wataala. Don haka shine yace za a zo da alqur'ani a ranar kiyama da ma'abutan sa waɗanda suka kasance suna aiki da shi a nan duniya. Fatan mu Allah ya azurta mu game da yin aiki da abinda alqur'ani ya kunsa da sunnar manzonsa sallallahu alaihi wasallam. Sai yace taqadumuhu suratul baqara wa ali imran, manzo Allah yace suratul baqara da suratu ali imran wato za su shiga gaban sa. An gane ku? Shi makarancin alqur'ani wanda ya karanta alqur'ani yayi aiki da abinda alqur'ani ya kunsa, idan aka wayi gari alkiyama to qur'anin gaba ɗaya zai zo ya shiga gaba, kuma waɗanda za su shiga gaba daga cikin alqur'anin gaba ɗaya suratul baqara da suratu ali imran. Wannan yana nuna mana fadlan waɗannan surori guda biyu za su shiga gaba. Manzon Allah ya ce to hajjani an sahibihima, za su ringa shayayya a madadin ma'abucinsu, ma'ana wanda ya karanta su yayi aiki da su, za su zame masa lauya a ranar kiyama sai sun fitar da shi sun nema masa ceto a gurin Ubangiji subhanahu wata'ala. Duk wani laifi nashi in an binciko to waɗannan surori za su zame masa lauya sai sun ba shi kariya a gurin Ubangiji subhanahu wata'ala. Su ne matsayin lauyoyin shi a ranar kiyama, suratul baqara da suratu ali imran. To dan haka wannan yana nuna mana fadla ta karatun alqur'ani, kenan mai hankali mai lura shi yake lazuntar karatun alqur'ani dare da rana. Shi kuma lazuntar karatun alqur'ani ba sai ka haddace alqur'ani gaba ɗaya ba fa, daidai da suratul fatiha ka haddace ko kul huwallahu ka haddace, to kai ta karanta ta kana maimaita ta. Idan ka ringa karanta ta kana maimaita ta za ka shiga ƙarƙashin ma'abuta alqur'ani, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi qiyamul layli da aya itak in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sallar shi ta dare gaba ɗayanta manzon Allah da wannan aya ɗaya ɗaya yi. To wannan yana nuna mana in aya ɗaya ta ka haddace ta alqur'ani to ka lazunci maimaita ta, za ka shiga ƙarƙashin masu lazuntar karatun alqur'ani. Kuma suratul baqara da suratu ali imran su ne lauyan duk wanda ya karanta alqur'ani yayi aiki da abin da ya kunsa a gobe kiyama, su za su fitar da shi a gun Ubangiji subhanahu wata'ala. Allah ya sa mu dace. Kuma wannan yana nuna mana ashe shi ilimi yana hukunta aiki, kayi ilimi baka aiki wannan wahala ce kuma azaba ce da ukuba akan ka a gobe kiyama. In dai kayi ilimi ka tabbata cewa to kuma aiki yana kanka, dole ne sai kayi aiki da abinda ilimin ka ya kunsa. Dan haka Ubangiji ta'ala yana anci Yahudawa domin su ba sa aiki da yayi ya musu fushi, wato me yasa? Saboda su sun yi ilimi ba sa aiki da ilimin su. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke faɗa masa, lillazina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathali lihimari yahmilu asfara bi'sa mathalu alqaumil ladina kazzabu biayati llah wallahu la yahdi alqaumadh dhalimin kamar yanda yake fada ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin almaghdubu alaihim sunni yahudawa sun yi ilimi amma ba sa aiki da ilimin su su kuma abdalun batattu sune yan musha su kuma sai aiki akan jahilci ba tare da ilimi ba nan insha Allah zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك